بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan Rajab shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2019 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kansa da rahamarsa a wancan sati yan uwa idan ba a manta ba mun gama karatu ne a cikin kitabu Iyadatul Marib yau kuma zamu tashi sabon kitabi shine kitabu Adabis Safri kitabu Adabis Safri littafi ne da zai bayani game da ladabbuka da suka shafi tafiye-tafiye in aka ce tafiya shine mufaraqatul watni wa huwa ay yakhruja al insanu min watanihi ila watanin akhar kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya faɗa yace idan aka ce as-safaru shine mutum ya bar inda yake zaune ko kasar su ko garin su yayi balaguro zuwa wani garin daban wannan shi ake nufi da tafiya yace an ambaci tafiya ne an ce mata as-safar saboda asalin kalmar daga al-isfirar ne al-isfirar wanda abin da yake nufi shine wa huwa al-khuruju wadhuhuru walinkishafu aka ce as-safaru abin da yake nufi shine fitowar abu ko bayyanar sa ko bankade shi to menene alakar tafiyar da mutum yake yi da ma'anar sa a lugha bi ma'ana fitowa ko bayyana ma'ana idan ka kalla da kyau zaka ga idan kai tafiya Bahaushe ya ce tafiya mabudin ilimi zaka je inda baka taba zuwa ba zaka ga abin da baka taba gani ba zaka yi mu'amala da mutanen da baka san su ba su ma basu san ka ba baka taba ganin su ba su ma basu taba ganin ka ba to ashe kaga ka bayyana a gare su su ma sun ganka kaga duniya duniya ta ganka haka ne ko yawa ai Bahaushe yayi gaskiya yayi basira kwarai da gaske da yace tafiya mabudin ilimi ce saboda dan mutumin da yake tafiye tafiye kadai ko da bai je makaranta ba zaka samu yana da wata wayewa ta musamman abin da shafi rayuwa yana da wata wayewa ta musamman da ta shafi rayuwa saboda yayi mu'amala da mutane kala kala wani lokaci zaka tafiya ka je garin da su ba sa jin yaran ka kai ba ka jin yaran su ba haka bane yawa yanzu mutum zai tashi shi Bahaushe ne abin da ake a garin sa Hausa ko kuma Turanci shine ko dai ka samu mutum yana Hausa idan ya je makarantar boko kuma ka samu ya iya turanci to sai ya tashi tafi garuruwan da su kuma yaran su na uwa ba Hausa bane sannan kuma waɗanda suke musu mulkin mallaka ba turawan Ingila bane mai bi turawan Faransa ne ko turawan Portugal to kaga zaka samu suna jin wani yare ne daban yaran su na gama gari sannan kuma ka samu yaran da yake kamar shine official language nasu sai ka samu wani yare ne na daban ko French ko kuma Portuguese ya za ka iya magana da su shi baya jin Hausa, kai baka jin abin da yake faɗa da yaran su. In ka zuwa kai mai Turanci, shi ina ransa da Turanci, Faransanci yake jike, ko baka iya Faransanci ba. Ina fatan fahimta. To zaka ga zaka dole ne mutum zai samu tawayewa ta musamman abin da ya shafi tafiye-tafiye. Shi yasa sannan zaka yi sakuɗe ɗeniya da mutane wanda zaka san su su masu san ka, zaka yi mu'amala da mutane kala-kala. Shi yasa sayyidina Umar dan Khattab yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi, wani mutum ya zo gaban sa yana tambaye sa, yana ikirarin bada shaida akan wani mutum, yana nuna cewa ai ya san shi, mutumin kirki ne ko abin da ya kama da haka. Sai sayyidina Umar ya tambaye shi cewa shin kai makocinsa ne, kana ganin shigarsa da fitarsa a gidansa? Yace a'a. Yace to kai tafiya da shi ne? Kun yi tafiya, kun zo nan a halin tafiya? Bare ka san yadda ɗabi'unsa da halayensa suke? Yace ai. Yace to baka san shi ba, kada ka araba da shi da akansa. Ma'ana idan tafiya ta haɗa ka da mutum, zaka iya sanin halinsa, musamman ɗan uwa. Idan kuka tuna irin tafiyar da ake a wancan lokaci, ba irin tafiya ba ce yanzu. Kai tafiya daga nan zuwa Sokoto, mota ya ka shiga cikin 'yan awanni ka je ka sauka. Wancan karan ba haka ba ne. Dabba za ka hau, jaki ko raƙumi ko doki, a kansu za ka tafi, ka shiga cikin daji. Kaga idan ku bi ne kai da mutum, to tare za ku sauka, tare za ku hau, tare za ku yi bacci, tare za ku ci abinci, tare za ku yi abubuwa da dama. Dole za ku san ɗabi'un juna ɗan wannan tafiyar da za ku yi. Ba kuma tafiya ce da za ku share ta a cikin kwana ɗaya ba kawai, sai kun yi kwanaki. To shi yasa aka iya ba da shaida a kan mutum a game da haka. ‘Yan uwa, idan aka ce as-safaru, a ƙa'idar shari'a babu wata aya ko wani hadisi da ya haddade ga abin da ake nufi da tafiya. Ma'ana adadin kilomita nawa ne idan kai za a ce wani ya yi tafiya? A shari'a babu wannan. Mu fahimci wannan. Sai dai kawai abin da shari'a ta bari shi ne ta ba wa urfi. Abin da kace urfi shine al'adar mutane. Shin mu Hausawa idan aka ce mutum ya tafiya, me ake nufi da shi? An fahimta? To abin da ake nufi da wannan tafiya a Hausance, daga waje kaza zuwa waje kaza za a ce kayi tafiya, ba ka je unguwa ba, wannan shine tafiya. Amma shari'a bata kayyade cewa daga nan idan ka tashi ka je Kumbotso ko ka je Wudil ko ka karasa Garko kayi tafiya, amma idan ka je waje kaza ba ka tafiya ba, shari'a bata kawo wannan, bata kawo adadin kilomita ba. Shi yasa duk inda yake dauka a matsayin tafiya, to wannan wajen ya halatta kai masa kasaru, ya kuma halatta ka ajiye azumi idan a lokacin Ramadana ne. Inda ya amsa sunan me tafiya, to kun ga duk malaman da suke ganin cewa akwai wani adadi na tafiya ko na kilomita da za a share kafin a iya yin kasaru ko kafin a iya ajiye azumi, to wannan kun ga babu wani nasi da yake gaskata haka. Ina fata an fahimta. Allah ya sa mu dace. باب استحباب الخروج يوم يوم الخميس واستحبابه اول النهار باب da zai bayani game da mustahabbancin fita idan zaka tafi a ranar Alhamis, da kuma mustahabbancin yin tafiyar a farkon yini. Abu ne guda biyu, kuma hadisai ne guda biyu, kowanne ɗaya yana wakiltar bangare ɗaya daga cikin babin da malai kullu. Abu na farko shine mustahabi ne idan zaka tafiya ka jinkirta tafiyar ka ko ka batta zuwa ranar Alhamis. Za mu zo mu ji dalili insha Allah ta'ala. Ya kun ga sabanin abin da Bahaushe ya saba yi ko? Shi galibi Bahaushe wace rana ya fi canfawa? Laraba. Sai Laraba ta bawa ranar samu. Duk abin da Bahaushe zai jika ce a bari sai Laraba. In tafiya ce sai Laraba, an wani kasuwanci ne za a bude shago sai a ce a bari sai Laraba. Ranar sa'a take. To aka sinta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya tashi tafiya, galibi ba gaba ɗaya ba, galibi Alhamis yake ɗauka yayi tafiya a cikin ta. An ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam kharaja fi ghazwati tabuka yawm al-khamis. Wannan hadisi an karɓo shi daga Ka'ab dan Malik, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yace hakika annabin Allah sira da aminci tsara tabbata a gare shi kharaja fi ghazwati tabuka, ya fita a ranar da aka yi yakin tabuka a ranar Alhamis. An yi yakin tabuka shekara ta nawa? Ta tara bayan hijira. An yi yakin tabuka shekara ta tara bayan hijira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita a lokacin ana tsananin zafi kwarai da gaske ana tsananin zafi sannan shine yakin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin sa ba a taba samun wani yaki da aka fita da adadin mutane masu yawa kamar shi ba mutane da aka fita da su sun kai wajen mutum 30 saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tafi yakin rumawa ne ya je ya da zango bai kai ga yakan nasu ba suka ji tsoro suka gudu saboda haka yakin ma ba a yi shi ba annabi ya dawo gida ina fata an fahimta to lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai fita zuwa wannan yaki na Tabuka ranar da ya fita ranar Alhamis ce wani zai ce ai maybe ai coincidence aka samu an samu musadafa ne ma'ana kawai dacewa yi annabi ya fita ranar Alhamis to shine sai sabon da rawata hadisi ya ce wa kana yuhibbu ay yakhruja yawm al-khamis annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana so ya fita a ranar Alhamis idan zai fita yaki ko zai yi tafiya daga cikin tafiye-tafiyensa to ɗaya daga cikin abin da ya fi so sabai suna kiwatarsa sun ya fi so ya fita ranar Alhamis muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake son fita ranar Alhamis saboda ranar Alhamis rana ce da Allah madaukakin sarki yake daga ayyukan bayi zuwa sama haka ne ko kamar da muka sani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana azumi duk ranar washe Alhamis da Litinin ko yawwa ranar Litinin yace ita ce ranar da aka haife shi ranar Alhamis ba saboda Allah madaukakin sarki yana daga ayyukan bayi shine ranar da ake daga ayyukan sati-sati a kai sama wajen Allah madaukakin sarki yace to yana bukata ko yana so Allah madaukakin sarki ya karba aikinsa ko ya kalli aikinsa a lokacin da yake azumi to wannan malami suka ce shi ma yana da alaka da wancan jihadi ɗaya ne daga cikin ayyukan musulunci mafiya falala mafiya girma to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bukata lokacin da za a daga aikinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya kalle shi ya fita zuwa ga me zuwa ga jihadi ina fata an fahimta to wannan shine abin da malami suka faɗa saboda haka kai ma a matsayinka na musulmi babu laifi ka dauki wannan a matsayin mustahabi domin koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da tafiya ta kama ka ka jinkirta zuwa ranar Alhamis idan akwai yiwuwar haka in kuma tafiya ce da take da alaka da lokaci wanda ana bukatar ka dole kafin Alhamis din to sai ka tafi amma tafiya ce da kai zaka tsara wa kanka ita lokacin da ka ga dama ka fita lokacin da baka dama ka zauna a gida to ya kamata sai ka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu tafiye-tafiyensa kamar misali ranar da ya fita a Hajjatul Wada ranar Alhamis ranar Asabar ya fita da wasu daga cikin tafiyoyinsa an samu ya fita ba ranar Alhamis ba amma dai abinda ake bayani shine mafi yawa ina fata an gane mafi yawa wa fi riwayatin fi sahihain ya zo a cikin wata riwaya a cikin sahihain yace la qalla ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yawmil khamis kadan zaka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita zuwa ta tafiya ba ranar Alhamis ba kadan ne zaka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita zuwa ta tafiya an ba ranar Alhamis ba kaga wannan ya togace yace kadan ne ba kowace ake tafiyar ba kenan ranar Alhamis din wani lokaci aka samu ranar Alhamis amma mafi yawan ranakun da annabi yake tafiya a cikin su ita ce ranar Alhamis to sannan malami suka ce karshen wannan hadisin kada mu dauki wannan hadisi a matsayin wani abu da za mu dauke shi mu canfa shi ina fata an fahimta kamar yadda Bahaushe ɗaya daga cikin al'adunsa tun da can akwai canfi shi ne akan canfa rana ko a canfa wata ko a canfa guri ko a canfa bishiya kai har mutum ma ana canfa shi ba haka bane ɗaya daga cikin ɗabi'un Bahaushe kenan misali akwai wata rana da ake ci mata Laraba gana wanda duk shekara aka ce tana sauka wannan kun ga wannan canfi ne da Bahaushe ina fata an fahimta babu wannan a cikin tsarin addinin musulunci ana canfa bishiyar kuka ko bishiyar tsami a ce aljanu ne akanta ba haka bane ko tumfafiya yanzu duk mutumin da ya taso a ƙasar Hausa galibi za a ga yana tsoron bishiyar kuka ko bishiyar tsamiya ba haka bane zaka mutun na shakka ina shakka zuwa duk mutun yaro inda bishe tsamiya ce sai ga abin da tanta saboda a gida an ga masa cewa akwai aljanu a kanta to an ana canfa abubuwa da haka to wannan ba shi da alaka da irin wannan canfa dan addinin musulunci ya riga yayi condemning din canfi gaba ɗaya canfi maguzanci ne ba addinin musulunci ba shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa cikin hadisi ingantacce cewa la tiyara wala safar a wala gula ma'ana la tiyarata babu canfi a cikin addinin musulunci wala safar larabawa suna canfa watan safar a matsayin watan bala'i ne da masifa ba aure a watan safar ba a kaza a cikinsa ba a kaza a cikinsa kamar yadda mu ma galibi mu wanda wata ake canfawa galibi wanda wata aka fi canfawa akwai watan da za ka ga ba wushi mai fesa daurin aurensa a ciki ba wanne ne sai a ji abinci amma dai akwai nina san shi ba wushi mai fesa daurin aure a ciki ba to sun laraba safar suke canfawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la safar wala gula sannan babu wani abu shi fatalwa a ƙa'idar ta addinin musulunci annabi dai yakon dai mun din su kada ku manta kuma a cikin hadisin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wasu mutane guda 70 Allah zai sa su a cikin aljanna babu azaba babu hisabi ko hisabi ba za a yi musu ba da an tashi kiyama Allah madaukakin sarki zai ce ku tafi aljanna ina hisabi babu su kawai su shiga aljanna to sai sahabbai suka tsaya suna tattaunawa su waye su ne wanda aka haifa a cikin addinin musulunci wasu suka ce a'a ai su ne wanda ba su taba shirka ba haka dai suna tattaunawa tsakanin sai annabi ya fito ya ce me kuke tattaunawa akan su suka ce ai muna tattaunawa ne game da abin da ka faɗa sai ya ce humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne wanda ba sa yin canfi su ne la yatatayyaruna kaga in kana yin canfi baka cikin sikiya wallahi da gaskiya kamar zan Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala yastarquna ba sa nema ai musu ruqiya ba sa nema ai musu tawaida ai musu tofi ko ai musu maganin wata cuta idan cuta ta same su idan za su yi tofi da kansu za su yi idan ba za su iya ba kuma za su haƙuri Allah madaukakin sarki warkar da su wala yaktawuna ba sa yin kuma lalas na'am ba sa zuwa asibiti amma fa ba cewa ne zuwa asibiti haram ba yawa kamalar tawakkalinka idan zaka iya jurewa idan zaka iya jure cutar da Allah ya dora maka Allah ya baka lafiya da kansa shikenan sai ka jure amma kaga baka iya ba sai ka tafi kemis ka je ka sofa na dole shikenan baka yi laifi ba ina fata an fahimta yawa sannan ba sa yin lalas lalas shine kamar sakiya idan wani kurji ko wani ciwo ya fito mutum sai a samu karfe a sa shi a wuta yi zafi sai a dauko sai a dora mutum a wajen to ba sa yin irin wannan su muhim da shine ba sa yin me ba sa yin canfi saboda haka wannan abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne wari ranar alamis yana tafiya a cikinta ba wai canfi bane sai dai abin da suke ce masa ne alfa'al shi sa a cikin wancan hadisin na kanto sai sabon yake cewa kana yuhibbul fa'ala wa kana yuhibbul fa'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya yin canfi amma yana son alfa'al me alfa'al shine kyakkyawan fata kyakkyawan fata yanzu misali ka fito zaka tafi kasuwa sai ka ji an faɗi wani suna ko wata kalma da take nuni game da cin nasara ko samun riba sai ka ji daɗi a ranka ka ce to tunda na ji an faɗi riba Allah da zan ci riba kenan da yawa wannan babu laifi addinin musulunci an fahimta yawa kamar ka fito zaka tafi jarabawa sai ka ji an Allah wani kira sunansa Nasiru sai ka ji an ce Nasiru me Nasiru da Hausa nasara kenan kace alhamdulillah yau jaraba akwai nasara kenan alfa'al kenan ina fatan fahimta annabi yana son alfa'alu amma kuma baya son canfi haka al'abari yake saboda haka wannan abin alfa'al ne ba a tiyara ba saboda haka sai a bambance Allah ya sa mu fahimta yawa hadisi na biyu wa an sakhar bin wada'atil ghamidi as-sahabi radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga sakar dan wada'a al-ghamidi wanda sahabi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah kayi wa al'ummata albarka a cikin dukudukunsu, a cikin sassafansu. Ma'ana duk abin da zaka yi na tafiya ko fita kasuwa ko wani aiki ka tashi kayi shi da sassafe, to wannan sassafen da zaka tashi kai wannan aikin na tafiya ko kasuwanci ko wani abu, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da bakin sa bai albarka yi maka addu'a yace Allah ya sa maka albarka a ciki. Ina fatan fahimta. Yawwa. Wa kana idza ba'asa sariyatan, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan zai aika ya kwarekwarin rinduna au jaishan ko babban rinduna, aka ce sariya ita ce rindunar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura wanda baya cikin ta. Kamar an fita yaki da mutum 20,000 sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ware mutum 500 haka a cikin wannan 20,000 din, sai ya tura su wani je ya ce ku je ku kai farmaki waje kaza. Wannan wacce aka wara din aka tura ta ana ce mata as-sariyatu, ita kuma al-jaishu ita ce babbar rundunar da annabi yake cikin ta. Ina fatan fahimta. To idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai tura sariya ko kuma jaish ita babbar rundunar, ba'athahum min awwalin nahari, yana tura su ne a farkon yini, ma'ana farkon yini da ushe kenan da sassafe kafin rana ta daga. Wa kana sakhrun tajiran, shi wannan sahabi da yake ba mu labari ya kasance dan kasuwa ne, attajiri ne. Wa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahari, to shi ma sai la'akari da wancan aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai koyi da shi, sai kasance duk lokacin da zai aiki karafkarsa kayan kasuwancin sa sai aike shi ma da ushe da duku-duku. Saboda me? Ya dace da wacce addu'a mai tsada da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin da yake yi kuwa fa afra wa kathura maluhu, sai ya samu dukiya kudin sa suka yawa. In aka ce afariyu shine alghaniyu, an fahimta afariyu alghaniyu kenan mawadaci, ma'ana fa afra sai ya samu dukiya, wa kathura maluhu dukiyarsa ta yi yawa. Sakamakon me? Sakamakon koyi da yadda wancan aiki na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. To wannan shine babban abin da ya kamata dukkanin wanda zai wani aiki na kasuwanci ko aiki na tafiya ko wani abin da yake buƙatar a fara shi akan lokaci, to ya fara shi da sassafe. Fara shi da sassafen nan shi zai ja masa addu'ar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da tasiri a kansa. Ba mutum ya je ya tabbaci ba, kai tabbaci sai an gama cinye komai da komai ka tashi, rana ta fito akan ka ta buɗe ta kuma sannan mutum ya tashi ce zai yi abin nan. Sai dai idan yanayin aikinka ne kama haka, amma abin da ake bukata ne kai dan kasuwa ne, to yi duku duku ka fita. Baba Bahaushe yana cewa wai wasu suna zuwa kasuwa da sassafe, ko ba sa yin ciniki ne ko menene, wannan camfi ne da daban, wannan ba daidai bane, ba daidai bane. Abin da ake so duk lokacin da ka je kasuwa ko za ka wani fatoci fita da sassafe, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi maka addu'a ta alkhairi akan shi. Za ka ga ko da a cikin hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labarin tawakkalin tsuntsu, yace da a ce mutane za su rinka dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu dabba tsuntsu yake dogaro ga Allah, sai manzo Allah ya ce me? Da ya azurta mutane kamar yadda yake azurta tsuntsu. To da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta shi bada misali, sai yace shi tsuntsu ya kasance yaghdu himasan, kun ga yaghdu yana yin duku-duku, ba bari yake ta bacci sai safiya ta yi ba, a'a duku-duku yake fito daga shekarsa ya fita ya tafi nema. Himasan cikin sa dame, a cikin yunwa babu komai, amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa taruhu, karshen yini kuma sai ya mate dawo bi tsanin cikin sa a cike ya ci abinci ya koshi. Me yasa? Saboda albarkacin duku-duku ya Allah madaukakin sarki yayi me, ya bashi abin da zai ci, dan shi tsuntsu kusan baya aje abincin gobe. Ina fata an fahimta. Da a ce yanzu mun rika tawakkalin tsuntsu ai da ba haka ba. Ba a ruwansa da aje abincin gobe tsuntsu shi. In ya samu nayo yace koshi kenan, sai je kwanta ya bacin hankalin sa a kwance ba tunanin gobe. Goban shi ya gama hakikan cewa ya samu ikani akan cewa idan ya fito gobe Allah zai bashi wani. To kamar yanzu duk kudin da ka samu yau, duk kudin da ka tara ka je karaba talakawan da ba su da shi, kowa ya wadata. Ka je kwanta kai ma goban ka tashi ka tafi nema. Za mu yi wani tawakkalin. Imr al-Qais yana cewa, yana zuga kansa yake cewa qad aqtadi wa at-tayru fi wuknatiha, بمنجرد القيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر خطه السبيل من آلي يتي وي وقد أقتدي والطير في وكناتها يزنقا باكو لبارم بي إرن دوكو دوكو دوائكي تنسو سيتي شي سبب دابا دوكو دوكو نسا دا أسبان تنسا ينا ين أسبان تي يبتيه بجدا ألوكو تما تنسو ينا كنشي أسما بي بتوبا kun bayan da ai shi duk wannan dukun da Allah ba dukan sirki da manzon Allah yake ban tsu a kansa shi lokacin ma da yake fita tsuntsun yana ina yana kan shekarsa wa qad aktadi wa tayru fi wuknatiya bi munjadil qaid al awabid haykal to shi sa kada mu matukar kasan kasuwancin ka ko yanayin neman abincin ka yana buƙatar fita da wuri ka kwanta kai ta bacci amma abin da ya kamata sai ka riko da sababi shine fita da wuri sannan kuma ka dogara ga Allah madaukakin sarki idan ka ji Allah sai ya taimake ka akai Allah ya samu dace wannan hadisi rawu Abu Dawud da Tirmidhi wa qala hadisun hasan babu istihbabi talabir rifqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu babin da zai bayani game da mustahabi ne talabir rifqa neman abokan tafiya sune arifqa neman abokan tafiya lokacin da tafiya ta kama ka kada ka tafi kai kadai kada mutun ya tafi shi kadai ka nemi abokan tafiya sannan wa ta'amirihim ala anfusihim wahidan idan za su tafi su idan ka kaucewa abu na farko ka tafi ba kai kadai ba ku biyu ne ku uku ko hudu ko biyar da kuma mustabancin ku shugabantar da daya akan ku yuti'unahu wanda shi wanda ku shugabantar din za ku yi masa da'a an fahimci wannan kuwa mustahabi ne kada ka tafi kai kadai idan zaka yi tafiya to idan za ku kun kai ku uku ko hudu ko biyar ko abin da kuma daka kada ku tafiya tafiya ta aka wanda ba lissafi a cikin ta fauba haka sai ku samu shugaba ɗaya daga cikin ku sai ku nada sai ku ci wani kai ne shugaban mu ina fata an fahimta wani kai ne shugaban mu sai a nada shugabanci amma sai malamai suka ce abin da ake nufi da shugabanci a nan wajen shine shugabanci cikin fima ya ta'allaku bi umuri safri cikin abin da yake da alaka da al'amuran tafiyar ba abin da ba shi da alaka yanzu misali idan mun tashi daga nan wajen idan muka kai waje kaza anan za mu tsami sallah to wanda yake da alhakin ya faɗi wannan shine shugaba sai mun kai waje kaza za mu tsaya mu ci abinci sai mun kai waje kaza za mu yada zango ba yanzu misali in nace ni za a tsaya a waje kaza wani ma yace za a tsaya a waje kaza kunga an samu khilafi an samu sabani ko an samu kaulani amma inda shugaba fa sai ce a abin da yafi ina gani kai mu tsaya a waje kaza in ya zarta ku da kuke a matsayin mabiyansa sai ku yi masa me da'a kun ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya samu fahimta to abin da kake da shi za ku masa biyayya ne a cikin abin da yake da alaka da tafiya ba abin da bashi da alaka da tafiya ba ba misali yace kowa ya kawo abin da yake aljihunsa ba ya tattare sa aljihunsa yace to duk mai bukata sai ya magana sai in bashi abin da ya dace ba wannan ake nufi ba yawa kai abin da yake aljihunka kai zaka sarrafa kayan ka yadda ka ga dama amma abin da ake bayani shine abin da yake da alaka da tafiya an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi abdullahi dan umar dan khattabi yarda Allah ta tabbata a gare su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lamu da a ce mutane sun san abin da na sani game da abin da yake cikin kadaita mutun ya tafi shi kadai da a ce mutane sun san abin da na sani game da haka ma sara rakibun bilailin wahdahu da wani matafiyi wani mahayi bai sake bai bari yayi tafiya shi kadai a cikin dare ba annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa da a ce mutane sun san abin da shi ya sani na hadari game da abin da ya shafi tafiya mutun shi kadai to babu wanda zai bari ya tafiya shi kadai da dare ba tare da wani ba saboda haka ƴan uwa tafiya tana cike da abubuwa marasa kyau idan kana tafiya kai kadai abubuwa da za su iya bujiro maka rashin lafiya mutuwa da sauransu. Yanzu idan mutun ya rasu, shi shiga daya cikin halin tafiya, waye zai masa sallah? Waye zai binne shi? Waye zai dau wasiyar da ya bari, idan yana da wata wasiya ta bashi ko wani abin da yake tattare da shi je kai wa iyalansa? Babu. Babu. So laka tafiya mutun shi shi kadai ba abu ne mai kyau ba ɗan uwa. Duk lokacin da mutun zai tafiya, ya kamata ya samu abokan tafiya da ya sadu shi wannan tafiya. To amma kamar yadda Al-Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen yake cewa, wannan ana bayani ne game da tafiya irin ta da. Saboda ɗan uwa, tafiya irin ta da ta sha bamban da tafiya irin ta yanzu. Tafiya ce da mutun shi kadai wani lokacin zai hau kan taguwarsa raƙumi kenan, ko kuma ya hau kan dokinsa ko kuma jakinsa ya shiga cikin daji, ba fa titi ne ba, ɗan uwa daji, sai ka tafi kwana ɗaya ko kwana biyu ba ga kowa ba. Ina fatan fahimta. Sai ka tafiyar kwana ɗaya cir ba ka haɗu da kowa ba, kai kaɗai ne a cikin daji. To kaga irin wannan tafiyar, a ce ka yi ta kai kaɗai, akwai haɗari ko babu? Akwai haɗari babba. To shine yake cewa, amma irin tafiya ta yanzu da mutum zai yi ta a cikin mota ko da shi kaɗai ne, zai wahala kai minti biyar baka wuce wani a mota ba, ko wani bai wuce ka ba. Ba haka ba ne? Ya ce to ana nufin tafiyar da haƙiƙanin ma'anar wahada ta tabbata a kanta, kalmar kaɗaici ta tabbata a kanta. Kana tafiya kai kaɗai a cikin mota, ka wuce wannan, wannan ya wuce ka, ka wuce wannan, wannan ya wuce ka. Ya ce to shi yana gani kamar wannan baya cikin abinda hadisin yake nufi. Hadisin yana nufin irin tafiya ta da. To amma ƴan uwa, za ku ga ko da tafiya ta yanzu, ita kanta tafiya mutum ɗin, za ku ga wani lokaci akwai haɗari. Ko kana tafiya kai kaɗai a cikin mota, akwai haɗarurruka da dama da za su iya riskarka. Wani lokaci za ka ga mutum ya yi tafiya mai nisa, gyangyaɗi ko bacci yana ɗaukarsa. Lokacin da zai je yana tuki, yana bacci, ya haɗari bai sani ba. Mutane da yawa sun mutu a haka. Inda ce ku biyu ne fa, za ka tsaya ka ba ɗayan ya tuƙa kai, kuma ka ci gaba da baccinka. Lokacin da ka tashi ka huta, shi kuma sai ya koma ya baccinsa. Ka ga alal alal kun samu me? Kun samu sauki. Wannan rashin lafiya ce ta kama ka a lokacin. Ka ga shi zai yi me? Zai saurayi wajen kai ka asibiti, ko kuma samun maka mafitar da za ka fita daga wani halin da kake cikin rashin lafiya. Amma mutum shi kaɗai, ko da a cikin mota ne ƴan uwa, wannan hadisi gaskiya yana nan. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da ya tsorata ya razana game da mutum ya rinka tafiya shi kadai. Allah ka samu abokan tafiya. Allah ya samu dace. Wannan hadisi rahul Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu. An karbo daga Amr dan Shu'aib, daga mahaifinsa, daga kakansa, yadda Allah ta tsara tabbata a gare shi, yace manzon Allah ya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ar-rakibu shaytanu war-rakibani shaytanani was-salafatu rakabun. Ina fata an fahimta. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ar-rakibu mahayishi shi kadai, mutumin da yake tafiya shi kadai kullun kull, shaytani ne. War-rakibani, masu tafiya su biyu, mahaya su biyu, su ma shaɗanu ne. Sai ce wa falafatu, amma in sun kai mutum uku, rakbun, su ne matafiya, su ne karabka, su ba shaɗanu ba ne. Na fata an gane. To me ake nufi da shaɗanu? Malamai sun yi zantuttuka, akwai wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da shaɗanu shi ne, don mutumin da ke tafiya shi kaɗai ko su biyu, ya saba umarnin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Saba umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ko biyayya ne ga shaitani. Dan mutumin ko da ya biyayya ga shaitani, shi ma ya zama shaitan din. An gane? Suka ce to mutum shi ma ya zama shaitan din kawai. Wasu kuma suka ce a'a, abinda ake nufi da shi shine a shaitan yana yin dabi'a ne irin ta shaitan, ko yana yin hali ne irin na shaitan. Shaitan ne yake tafiya shi kadai, baya tafiya a cikin tawaga galibi, ya ware tafi ya je shaidancin shi kadai. Suka ce to wannan shine abin da ake nufi. Amma shi kuma Imam al-Baghawi a cikin littafinsa Sharhu Sunna yace abin da ake nufi da wannan shine ar-rakibu shaytan war-rakibani shaytanani, yace shine shaidan yafi lura, yafi mai da hankali, hankalinsa yafi komawa kan mutumin da yake shi kadai, ko mutanen da suke su biyu. Amma idan sun kai su uku, to yana gani za su yi masa wahala farauta, za su wahalar da shi wajen ya farauce su, ko abin da ya kama da haka. ko ya firgita su ko ya raza nasu ko abin da kamar haka zasu yi masa wani amma idan mutum shi kadai ne fa akwai kyakkyawan zai ya samu wannan firgitan daga shaidan to wannan kuma magana ta Imam al-Baghawi hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ingantacce yana gaskata ta hadisin da annabi yake cewa innama ya'kulu adh-dhi'bu min ash-shati sai ce al-qafiya idan karkeci ya tashi kama dabba daga cikin dabbobi wace yake kama wace tawari idan kana kallon irin wannan abin na rayuwar dabbobi irin wild animal din da ake sako a TV za ga a nuno zaki ya biyo garken irin jakin dawo ko abin da ya kama daga ka rinka kallo da kyau za ga idan zaki koda masa ya tashi kai masa hari waye yake kaiwa hari galibi wanda ya ware shi kadai ina fata an gani haka shi kansa shedani yake kamar yadda annabi ya faɗa innama ya'kulu adh-dhi'bu min ash-shati al-qasiya shedan yana kai farmaki ne ga wanda ya ware shi kadai a cikin mutane yanzu ko mutane ne da yawa ana zaune ana tattaunawa da sauran kai sai ka ware kai kadai to shedan ya fa kai maka hari an fahimta dan mutumin da za ka ce shi ba ruwansa da mutane baya shiga mutane ba ruwansa to sai ka same shi da wata matsala ta musamman kuma ta shedan dan duk lokacin da ka killace kanka kai kadai kai kadai dole ne sai wani tunani marke kuma shedan ya rinka sa maka shi a lokacin ka fi kusanci da shedan ya farauce ka sama da wadancan masu yawa ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace to amma mutane idan mutane sun kai adadin mutane guda uku to su waɗannan daga nan adadin tafi yake farawa zuwa sama 4 5 6 har abin da kuma ya kai a sama shine abin da aka fi so wannan hadisi rahu Abu Dawud da Tirmidhi wa Nasa'i bi asanidin sahiha wa qala Tirmidhi hadithun hasan hadisi na gaba an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhuma qala wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Abi Sa'id da kuma Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi su biyun qala su biyun suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza kharaja thalafatu fi safri idan mutane wanda adadin su ya kai mutum uku suka fita dan yin wata tafiya falyu'ammir ahadahum to su shugabantar da dayan su dayan sai ya mutu shine mai ba su umarni shine abin da na ga mana a baya umarni akan abin da ya shafi me al'amarin tafiyar su ba al'amarin komai da komai ba abin da yake kara gaskata mana haka ɗan uwa kada ku manta da wancan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya shugabantar da wani sahabi a cikin ɗan uwansa sahabbai ya tura su wata bukata lokacin da suka je sai suka bata wa shi wannan sahabi shugaban su rai saboda haka sai ya ce aje a samu itatuwa aka je aka samu itatuwa yace a hura wuta aka hura wuta yace to kowa ya tsalle fada ciki sai kowa ya shiga cikin wuta shine suka tsaya suna shawara suka ce to kuma annabi fa ya dada shi ai sai mu je mu shiga ya za a yi kun ji sabai da biyayya suka ce ai sai mu je mu shiga dai daga ciki sai yace kai wallahi ba zan shiga ba yace wannan wutar ita na gani na gudu na zo na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kan na shiga wuta kuma an je an kara shiga cikin ta ce wallahi ba zan shiga ba to lokacin da aka ji aka ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin abin da suka yi sai ce wallahi da sun shiga cikin wutan nan ba za su fita ba har abada yace innama ta'atu bil ma'rufi ana yin biyayya ne ga da a cikin abin da yake bin umarnin Allah ne madaukakin sarki ba saba Allah madaukakin sarki to shi yasa za a yi biyayya ne ga shugaba wanda yake an nada shi a cikin halin tafiya cikin abin da yake da alaka da al'amarin sa na tafiya sannan kuma bai saba umarnin Allah ko manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yanzu misali kun ga nace mana yanzu misali idan za a tsaya a yi sallah zai iya cewa to mu bari sai mun je waje kaza sai mu tsaya to sai aka tsaya za a haɗe sallah za a yi azhar da al'asar sai ya ce to ni a matsayin shugaba a haɗe har da magarba ya uku kawai sai ya ba su fatawa ya ce to abinda za a yi sai a haɗe sallolin nan guda uku magarba la'asar da azhar duk a yi su a lokaci guda za a yi masa biyayya ba za a yi masa biyayya ba saboda innama ta'atu bil ma'ruf ko da shine shugaba a lokacin ba za a yi masa biyayya ba saboda wannan ba hurumin sa bane hurumin Allah ne Allah ya sa mu dace wannan hadisi rawu Abu Dawud bi isnadin hasan wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbi wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu Allah ta'ala tabbata a gare shi shi da mahaifinsa daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace khairu sahabati arba'atun mafiya alkhairin abokai wanda za su hadu domin su tafiya su ne wadanda suka kai guda hudu zuwa sama kiyar ma'ana idan da za a samu mutum hudu to sun fi alkhairi sama da mutum uku tare da cewa mutum ukun su an yadda da cewa ba shaɗanu bane ko kamar inda za su ƙara zama mutum hudu sun fi alkhairi fa kamar in za su ƙara haka abinda ake bukata dai a samu jama'a da yawa to mafiya alkhairin abokai da za su hada kan tafiyar su ne mutum hudu wa khairu saraya 400 mafi alkhairin kuma saraya shine ƙwarƙwarar runduna da ake turawa a cikin babbar runduna su ne suke mutum 400 su ma kuma suna da yawa adadin su da yawa wa khairul juyushi 4000 mafi alkhairin runduna kuma ta zama cikakkiyar runduna shine su kai mutum 400 sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walay yughlaba 12000 min qillati ai ba za a ci galaba akan adadin mutanen da sun kai 12000 ba indai dan su ɗan kadan ne ko kuma indai dan ba su da yawa abin nufi indai adadin runduna sun kai mutum 12000 to ba za a yi cin nasara akan su ba saboda wannan kankantar tasu amma za a iya cin nasara akan su saboda me wani abin daban kamar me kamar su rudu da kansu ko su kaucewa umarnin Allah subhanahu wataala da manzansa to duk yawan su za a iya cin galaba akan su kamar yadda ɗan uwa kowanne ɗaya daga cikin musulunne ne ya san abin da ya faru a yakin Hunain ko wanda Allah ba mu labarin sa a cikin alqur'ani cewa wa yawma hunainin id a'jabatkum kafaratukum falam tughni ankum minallahi shay'an وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين dan uwa abin da ya fara yakin Hunain kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito daga garin Makka ya shiga garin Makka zai fito Makka da wajen mutum 10,000 sannan lokacin da ya tashi fitowa ya fito da wajen mutum 2,000 wanda suka karba addinin musulunci sababbin musulunci ne su ma wajen mutum 10,000 a lokacin sabai suka rinka cewa ai in dai dan mutane kaɗan ne ake cin galaba mutane to babu wanda isa ci galaba a kanmu yau ba wanda isa ci galaba a kanmu suna ta wannan farawa din to sai Allah madaukakin sarki ya so ya gwada su sai Allah madaukakin sarki dan janye ya janye musu tallafi na dan lokaci kaɗan waɗancan mutane kabilar Hawazin suka zo suka yi musu kofar rago sabai sun zo da suka zo tsakiya kawai sai suka rinka jin harbi ta gaba ta baya shine suka gudu kowa ya ba zama nasa waje a lokacin wadanda ba su gudu ba su bi mutum 12 ba ko mutum 8 ko wani abin da ke kasa da haka da annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sayyidina abubakar da su al-abbas a lokacin al-abbas ba bai dade da musulunta ba da wasu daga cikin sabai ba su da yawa to me ya ja musu wannan shine saboda sun yi jiji da kai a lokacin da Allah madaukakin sarki shine yake taimaka musu suka nuna cewa ba taimakon Allah suke nema ba in dai yawa ne yake sa a ci nasara ya su ci nasara da yawan nasu da makamansu kada kuma tafi akwai manzon Allah a cikin su sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki sai bari aka yi aka dan lallasa su na dan wani lokaci daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya dawo musu da karatashin su suka dawo kuma suka je suka samu nasara to shi sa za a iya cin galaba akan musulmi komai yawan matakar suka yi saki abin da yake shine babban abin da yake bishirin cin nasara shine Allah madaukakin sarki sarki Allah madaukakin sarki to wannan shi ma shine abin da ya faru wannan hadisi rawu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadisun hasan babu adabi sayri wan nuzuli wal mabiti wan nawi fi safri babin da zai bayani game da ladabban tafiya in aka ce as-sayr ya sha bamban da as-safar ko zaka ce as-safar ita tafiyar kanta amma ka ce as-sayr lokacin da kake tafiya shine zaka amfani da lafazin as-sayr lokacin da mutum yake tafiya kana kan tafiyar to shine lokacin da zaka amfani da lafazin as-sayr zamu ji ladabin halin da ya kamata mutum ya kasance lokacin da yake cikin halin tafiya wan nuzuli da kuma ladabin da mutum ya kamata ya kiyaye lokacin da ya sauka a masauki lokacin da ke cikin tafiya wal mabiti wan namu fi safri da kuma kwana da yin bacci a cikin halin tafiya in aka ce al mabit shine bacci ko gurin da ake baccin amma baccin dare dan shi balarabe yan uwa kun san kowanne irin bacci da kake akwai sunansa a wajen sa baccin dare sunansa da ba baccin rana sunansa da ba baccin da ake yi da asuba sunansa da ba baccin da ake yi da la'asar sunansa kowanne bacci shi sunansa da ba yana da sunansa amma ga mun aka ce bacci da sunansa kawai bacci baccin rana kawai sai dai ayi ibafa kawai baccin rana baccin dare baccin kaza baccin kaza baccin kaza idan yana so ya ce maka baccin dare baccin da ake yin sa da daddare da farkon dare kamar bayan sallar isha mutum ya kwanta sai ya ce maka albaituta idan kuma yana so ya ce maka baccin da ake yi idan an yi sallar azhar ko kuma kafin sallar azhar sai ya ce maka qailula alqailula ai ba wasu mai yana cewa qailula ko yawa qailula ai larabci ne ba wasa bane zan yi qailula idan kuma baccin da yake baccin da zai yi bayan sallar asubahi kun san akwai baccin da ake bayan sallar asubahi ko sai ya ce masa alhailula bil ha alhailula suka ce wasu ana ce masa alhailula ne li'annahu yahulu bainal mar'i wa rizqihi saboda yana shiga tsakanin mutum da arzikinsa lokacin da arziki ne kaga zo sai bacci kake sai suka ce masa alhailula akwai kuma al'ailula bil ayn al'ailula shi kuma shine baccin da ake yi bayan sallar asar shi kuma an samu shi ne asali daga illa al'illatu mai al'illa rashin lafiya ke al'ailula suka ce galibi idan mutum ya kwanta da asar sai ya tashi kansa yana ciwo ko ya tashi ransa a bace ko ya tashi da babu dadi ba haka bane shi da suke ce masa al'ailula irin baccin da ake kuma dabda asuba din sai ce masa at-ta'ris ma'ana tashbihan li nawmil arus ana kamanta shi ne da baccin ango ana kamanta shi ne irin baccin ango ango baya bacci sai irin can daren nan irin kusa da asuba sai dan kwanta ya bacci sai a ce masa at-ta'ris Allah ya samu dace to shine al-mabit wastihbabu as-sura da kuma mustahabi ne mutun yayi tafiyar dare ita ce as-sura Allah ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar dare da bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafiyar dare tafiya ce mai kyau zamu ji abinda ta kunsa hadisan da suka kunshe ta insha Allah ta'ala a gaba war rifqi bid dawabi da kuma mustabancin tausasawa dabbobi da ake amfani da su lokacin tafiya raqumin da zaka hawo ko kuma dokin da zaka hawo ko jakin da zaka hawo dole ne ka kula da abincinsa ruwan shansa ka tafi da shi a hankali ana tsananin rana yadda zai cutuka ba shi dama ya huta kamar yadda kai ma kake so ka huta to mun yi ana tafiya ne akan raƙumi ko doki ba a yi akan me ake tafiya ko dai mota ne ko jirgi ko abin da ya kama da haka to ita ma mota ka dan uwa ka lura da ita ya ware da gaske ka lura da juyanta tayarta ruwa lagiratanta akwai ruwa ko babu duk abin da ake bukata shi ma ka lura da shi shi ma abu ne mai kyau wa mura'ati maslahatiha da kuma kula da maslahar ita dabbar da mutum zai tafiya a kanta wa jawazul irdafi har yanzu wannan babi zai mana bayani game da halaccin yin goyo alal dabbati akan dabba mutum zai iya daukar mutum ya dora shi akan bayan raƙuminsa ko bayan dokinsa amma idza kanat tuqiqu zalika idan ita dabbar za ta iya daukar haka idan ya kasance an mata nauyi to ba daidai bane ba za a yi wa amara man qassara fi haqqiha sannan wannan babi zai yi bayani game da umarni da shari'a ta yi wa wanda ya takaita ya gaza wajen bawa ita dabbar haƙƙinta ko abin hawarsa haƙƙinta haƙƙinsa bil qiyami bi haqqiha da tashi ya tsaya wajen bawa ita wannan dabba haƙƙin da ya dace da ita to waɗannan abubuwa shine babin zai mana bayani akai insha Allah ta'ala bar mu karanta koda hadisi ɗaya ne sun mu dakata an abi hurairata radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza safartum fil khishbi idan kuna tafiya a inda yace a inda yake a ciyawa ce koriya mai daukar ido fa aqul ibla hadhaha min al ardi to ku bawa raqumi haƙinsa na ƙasa shine ku bar shi tsaye kiyo ya ci abinci kuna tafiya inda yake ciyawa ce a wajen koriya shar shine fil khisbi inda yake akwai inda za a yi kiyo a wajen to kada ka zo tafiya kana tafiya a wajen kuma kana ƙara wa raƙuminka mai linzami yayi sauri sauri kuma sauri ko ci a'a kada ka yi haka shari'a ta ce ka bashi damansa ka bashi haƙinsa shi ma yayi mai yayi kiyo ya ci abin da zai ci dan shi ma ya samu ƙarfin da zai tafiya da kai daidai wadiga kun ga yadda ake ba dabbobi haƙinsu ko yawa shi sa wasu daga cikin malamai suka ce babu addinin da ya ba wa dabbobi haƙinsu kamar addinin musulunci ku duba yadda ake ba dabba haƙinta wa idza safartum fil jadbi idan kuma za ku yi tafiya inda yake fako ne busasshen waje babu ciyawa kwata-kwata a wajen fa asri'u alaiha sayra to ku yi sauri da dabbar ta ku wajen tafiya wa badiru biha niqiyaha ku yi sauri ku isa da ita inda kuka nufata dan kabbar gwanta ya kare shine abin da ake nufi da wa badiru biha niqiyaha abin nufi idan kuna tafiya da dabba a inda yake fako ne to a lokacin na farko tafiya akwai wahala hatta ko fatansa irin wannan gurin yana musu zafi sannan ruwan jikinta saboda rana da zafi yakan yi me yakan saurin karewa ko da Bahaushe ya ce ai da ruwan ciki ake jami na rijiya to dole dabban nan tana buƙatar ta ci abinci ta koshi ta sha ruwa kafin ta yi me ta iya ɗaukar ka ta yi dogon tafiya da kai to kana tafiya da ita inda yake abincin jikinta ya kare ruwan jikinta yana neman karewa idan ruwan jikinta ya kare sai ta yi me sai ta tsaya to inda idan ka zo da ita irin wannan gurin da ka san babu inda ta yi kiyo ta danci to yi sauri ƙara gudu yi tafiya sosai dan me kai sauri ka je inda aka je ka tsaya da ita kawo mata abinci da ruwa ta sha Allah ya sa an fahimta yawa wa idza safartum aman karanta wa idza arrastum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan kun tashi ya da zango za ku ya da zango da daddare domin ku yi bacci dan shine abin da ake nufi da at-taris din kamar yadda na ga muku irin ya da zangon da ake irin karshen dare dan a kwanta a yi bacci kun san da daddare galibi ba lokacin bacci bane idan ana halin tafiya saboda dare lokaci ne da tafiya ta fi sauri to idan kuka yi tafiya can karshen dare sai ya tsaya kuma sai ya dan kwanta sai ya dan huta to idan za a ya da zango a irin wannan lokaci na karshen dare annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fajtanibu tariqa idan za ku kwanta sai ku nisanci tsakiyar hanya tsakiyar inda dabbobi suke wucewa ko inda aka shata din inda za ku ga an yi alamun misali tsakanin gona da gona ko tsakanin ciyawa da ciyawa za ku ga akwai inda aka yi alamun wucewa ko to kada ku zo nan tsakiyar ku ci anan za ku kwanta me yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa innaha turuqud dawabi wa ma'awal hawami bil layl saboda gurbi ne guri ne na wucewarwa hanya ce ta wucewar dabbobi yadda kuka zo wucewa kuka tsaya to wani kuma yana bayan ku shi kuma ya zo wucewa shi ba tsayawa zai ba sannan kada ku manta cikin daji ne wanda babu me ba fitila mai bi kuma ko farin wata a lokacin ba babu bai haske ba to mutum ya zo wucewa akan dabba da gudu me zai faru sai ta kafa ya wuce an fahimta sannan kuma guri ne na mafakar kananan kwaruka masu dafi kananan kwaruka masu cutarwa irin su kunama masu miciji da sauran abubuwa da suke cutarwa kanana kanana mafakar su ce saboda hanya ce da rana wannan ya wuce da hatsi ya dan zubar wannan ya wuce na shan mangoro yayar wannan ya wuce duk dai wani abu da ake ci an zubar da shi a wajen da daddare lokacin da sawo ya dauke sai su fito suna ne suna tsinta waɗannan abubuwa ina fata an gane to kai kuma a lokacin ka zo inda suke neman abinci ka kwanta a wajen sai me kuma sai su fitar da kai ashe kun ga ba karamar hikima ba yakima bace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mutane kwanciya a tsaki hanya domin wannan dalili rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi ma'ana utul ibla hadhaha min al-ard mala yace abinda ake nufi ku bawa raqumi rabansa daga ƙasa ai irfuqu biha fi sayri ku tausasa masa a cikin tafiya litara fi hali sayriha domin ya samu damar yin kiyo a cikin halin tafiyarsa wa qawlihi abinda yake nufi da fadin sa da yace niqiyaha huwa bi kasrin nuni wannan nuni din ta farko zaka yi mata kasara ma'ana niq wa iskanil qafi qafin kuma zaka yi mata me sukuni wa bil ya'il muthanna
sannan kuma ya zaka yi mata ugo guda biyu min tahti a ƙasa, ma'ana kace me niqyaha, niqyaha abinda ake nufi da wannan yace huwal mukhu, shine bargo, shine bargo, ma'ana ku yi gaggawa da dabban nan idan kun zo inda yake fako ne, dan ku yi sauri ku isa inda za ku je dan kada bargon jikin ta kare ta kasa tafiya da ku. Ma'anahu sai ya ce ma'anarsa asri'u biha, ku yi sauri ku yi gaggawa da ita, hatta tasilul maqsad, hatta tasilul maqsid, har ku isa inda kuka nufa za ku je, qabla ay yadhhaba mukhuha min banki sayri, kada bargonta ya tafi saboda kuncin tafiya, kuncin da yake cikin tafiya. Wa ta'risu, wala yace abinda ake nufi da at-ta'ris, an-nuzulu fil layli, shine ya da zango ko sauka a cikin dare lokacin da aka yi niyyar kwanciya domin a yi bacci. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace insha Allah ta'ala, anan za mu dakata sati mai zuwa sai mu tashi hadisi na gaba mu karasa babun kuma. Allah madaukakin sarki, abinda muka faɗi daidai, Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana. Muna yin addu'a ta musamman ƴan uwa game da ƴan uwan musulmi da suke garin Zamfara. Kusan na san dan mutumin da yake kwana ya tashi a wannan gari, na mai san abin da yake faruwa a Zamfara na kashe-kashe da ake yi. To ba wai abin da nake kira a gare mu shine ba wai mutum ya karanta ya ji haushi ko ya bakan magana ko ya zagi shugabanni, duk wannan kuskure ne, ba shi bane. Kai a matsayinka na musulmi wace irin rawa ka taka, me zaka iya yi? Abu ne guda uku, dan mutumin da ya ga abin da ba daidai ba ya kawar da shi da hannunsa in zai iya, idan ba zai iya ba ya kawar da shi da me? Da harshensa. Idan ba zai iya ba ya kawar da shi da me? Da zuciyarsa, wannan shi ne mafi rawanin imani. To kai a ciki wanne kai? Ko ka tsaya ne kawai akan zagin, ka tsaya ne akan jin haushin kawai, kana da rawar da zaka taka, shine kai musu addu'a. Ina fatan fahimta. Ƴan uwanmu ne musulmi, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace musulmi ɗan uwan musulmi ne. Sannan yadda musulmi suke kamar gini ne guda ɗaya, sashi yana ƙarfafa sashi. Musulmi game da ɗan uwansa musulmi kamar gaba ce guda ɗaya, kamar jiki ne gaba ɗaya. Idan gaba ɗaya ta kama da ciwo, sai dukkanin sauran jikin ya yi me? Ya kasa bacci, kuma sai zafi yake. Idan ɗan ya tsaka guda ɗaya kama da ciwo yana yin karkare, idan ka sai ya ƙi yin bacci, jikinka kuma sai ya kama zazzaɓi. Me yasa? Suna nuna alhinin abin da ya samu me ɗan ya tsanka shi kadai. To abin da ya samu mutanen Zamfara, dole ne, wajibi ne ka rinka jin a jikinka cewa kai ma abin ya same ka. Yanzu ka kaddara idan a ce cikin garinku ake shigowa a zo a buɗe wa iyayenka wuta, a kashe muku ƙanne, a kashe muku mata, haka kawai, ba ku je ba ku gani ba, ya za ka ji a ranka? To wancan shi ma haka yake ji a ransa, irin wancan abin da za ka ji a ranka, sawwara haka a cikin ranka. To wancan wantaka ta musulunci ne, zai kamata a ce ta motsa. Dole ne a kiyamar lailinmu da muke, a sallolinmu da muke, addu'o'inmu da muke na musulmi, dole ne mu sa su a cikin uwa. Ba wai ganin dama bane, dole ne ka sa su a ciki, suna da haƙƙi a kanka. Dole ne ka sa su a ciki. Wannan abin da ake Allah madaukakin sarki kawo mana ƙarshensa. Duk masu yi kuma, idan masu shiryuwa ne, muna fata Allah madaukakin sarki ya shirye da su. Idan ba masu shiryuwa ba ne, Allah madaukakin sarki ya tarwatsa aniyarsu. Allah ya mana maganin da abin da ya fi dacewa da su. Domin gaskiya, diye da za a faɗa abin, wallahi abin ya wuce haka. Kisa ne ake yin sa, babu gara babu dalili, haka kawai. Wani ɗan uwa kwanakin baya na fita a masallaci yake gaya min cewa, wallahi malam, yau juma'a wallahi ba mu sallar juma'a ba, ce wallahi ba mu iya sallar juma'a ba. Yace kuma bindigogin da su suke amfani da su bindigogi ne masu kyau, ake 47 masu kyau, haka suke amfani da su. Yanzu kuna zaune a cikin kauye, kawai an yi sallar isha haka, sai ga mutane sun shigo, me za su yi? Kawai sai su buɗe wuta su kashe kowa. Me aka yi? Ba wanda ya san abin da aka yi. Kai kanka da aka kashe baka san abin da kai ba. Su kansu da aka tambaye su aka ce me aka yi muku, kai su kansu ba sani ba. To kaga a matsayinka na musulmi, dole ne kai me? Kai musu addu'a, shine abin da zaka yi. Gwamnati kuma Allah madaukakin sarki ya bata ikon hankalinta ya juyo, ta gane tana da haƙƙi mai girma a kai, ta yi abin da ya dace a kai. Dan duk jinin musulmin da aka zama guda ɗaya, wallahi sai Allah ya tambaye gwamnati. To akwai buƙatar su juyo su duba, su ga me ake yi, suwaye suke da hannu akan wannan abin, ai maganin su. Ba za a iya ba ne? Wallahi za a iya. Allah da jami'an tsaron da za su irin wannan. To abu ne mai girma gaskiya, abin tashin hankali ne wallahi da takaici. Ba daɗin ji, ba daɗin gani kwata-kwata. an shiga makaranta, an shiga makaranta an bude wuta makaranta islamiyya irin wannan kamar tamin nan haka, an shiga an bude wuta an kashe dalibai da malamai, an shiga masallaci irin wannan an bude wuta azan farafa ba a mai dubur ba azan farafa ai boko haramun ake bayani bayanzu ba ai boko haramun ba haka ba aminci Allah ya sa mu dace
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله